Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara ta kanan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com. Kuma sashen Hausa.com masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna.
Jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 21 ga watan Satumba na shekarar 2022 zamu kammala maudu'in makon da ya gabata inda muka fara magana akan gwagwarmayar da kungiyar Wafa take yi na ganin an shawo kan cin zarafin mata a cikin al'umma.
Yake masu saurare muna tafi da karin bayani
a cikin shirin namu na yau. Wakilin sashen Hausa ya gayyato mana masu ruwa da tsaki domin tattaunawa akan wannan batu, kuma za mu ziyarci filin mu na kwalama.
Daga bisani kuma za mu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku, sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a, ba tare da bata lokaci ba za mu fara shirin ne da koma zauren tattaunawar mu a jihar Kano. A yayin wani taro na yini guda a jihar Kano da kungiyar Rafa mai rajin wayar da kan mutane game da haƙƙoƙin mata da iyali, tare da haɗin gwiwa da cibiyar nazari da bincike kan bunƙasar harkokin addinin Musulunci da hulɗa da sauran addinai ta Jami'ar Bayero da ke jihar Kano suka shirya, an yi musayar ra'ayi kan hanyoyin bada kariya daga ƙalubalen da matan aure da 'yan mata ke fuskanta a sassan Najeriya.
Shugabannin gargajiya da na al'umma da kuma shugabannin addinai daga jihohin Najeriya da suka hallara a zauren taron sun yi muhawara da musayar ilimi kan gudunmuwar da kowa ya kamata ya bayar domin kawo ƙarshen ƙalubalen da mata da 'yan mata ke fuskanta a Najeriya.
Malam Bashir Adamu Ali ne ya wakilci zauren malaman Kano, har ma ya gabatar da muƙala wadda ta maida hankali akan yin aiki da dokokin da addinai suka shimfiɗa na bada kariya ga mata da kuma mutunta su. Ga tattaunawarsa da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari.
Kamala suna Injiniya Bashir Adamu Ali daga sauran haɗin kan malaman Kano.
Malam ne.
To wani injiniya
ne. Kamar kana wakiltar zauren malaman Kano a nan na Islamic Forum, Islamic Forum of Nigeria. Wannan taro ana magana ne akan aikin mata da ƙananan yara, mata din ma misali 'yan mata da cutar da su da ake cutarwa su. Kullum ana ci zancen 'yancin nan da cutar wannan, amma kuma abun baya raguwa yanzu, abun ma ya bazu hata mazan ma yanzu ana cikin cutar da su. Shigo irin wannan taron misali me kuke faɗa mutane?
Babban abin da muke faɗa shi ne Bahaushe Ibn Kitcha, tsoron Allah maganin wayo Allah. Duk inda muka je muka dawo, rashin bin karantarwa addini da al'adunmu na kwarai su suke kai mu ga abin da suke faruwa na farko. Na biyu, abin da ke faruwa shi ne ba a ɗaukar matakin da ya dace akan wanda suke laifin nan dan a hukunta su ya zama wanda zai ji tsoron ya aikata. Na uku, ba a ba da dama da waɗanda suka samu kansu a cikin wannan yanayi din su bayyana da damuwarsu, a kwanta musu da hankali, a ba su magani, a ba su kulawa, sannan ba a kulawa da yara ƙanana musamman ta zuwa a faɗakar da su a cikin hanyoyi da dabaru da za su nema ta agaji ko su tsayar da kansu ko su kuɓuta daga abin da yake faruwa. Sannan ƙari akan wannan kuma gaskiya abin da suke yaduwa yanzu na abin da suke motsa sha'awa tare da kuma shaye-shaye da ake yi waɗanda wani abin gaba ɗaya tare da rashin yin aure kuma alharu na yin aure ɗaya sai ga cewa wannan duk sun haɗu guri ɗaya. Sannan na ƙarshe wanda muhimmanci da al'umma tana taruwa ne ta taimaka a yi daidai ko ta gyara kuskure, amma yanzu kowa ya sa ido ya kyale, so da haka sai ya zama in dai baka nan ɗanka ba shi da kariya, kai ma kuma kamar da kai ma za ka dan wani ba to wannan abun da suka hadu su ne gaba ta su gudu su mission suka samu matsalar
a akwai daga cikin makalar da ita professor Aisha ta gabatar shine kamar kudin goro da musamman kasashen yamma suke yiwa wato harkar al'amarin da suke faruwa da sunan addini misali idan an yi wata babada sai a ce kamar addini ne shi ma'ana ba a iya fahimci cewa wannan al'ada ce wannan addini ne a da sauran su kamar ta nuna akwai karancin akwai bukatar ayin rubutar mushi da su fayyace su kansu kasashen yamma su waye game da idan abu ya faru su gane cewa wannan al'ada ce kamar menene matsayar ka menene fahimtarka da wannan
wannan shine gaskiya wato kamar da nake fara addini sai dai kawo hanyar waraka da magance matsala ba ya kawo matsala in kaga an samu da sunan addini an yi abu a banci addini ke je bane ko kuma a wani da yake so dauki laifin wani abu can na al'ada ko na fahimta ya dora wa addini laifi to kuma matsalar ba anan take ba inda ya fi hatsari shine kuma a dauki wannan a dora wa laifin ga addini sai ya hana mutane komawa ga addini wanda kuma al'umma ɗaya biyu take koma zuwa garin sa ko shugabannin su na addini ko jagoran su na al'umma to in ka rusa su domin kuma yana zaka tsara da hada juna duk inda addini yake da karfi to su ne jagoran al'umma haka kuma a cikin al'umma dan haka in ana so a gyara matsalar nan dole ne sai an ƙara karfafar gwiwar malamai na addini ko da bangare suke da kuma shugabannin na al'umma akan cewa in ma akwai sabon ake gani misali yanzu akwai canfa canfe akwai tsafe tsafe akwai wasu abubuwa da yake misali ake zargi a ce wancan mai ya ce ko wani da kai gaba ta addaci dan wannan mutane al'umma su iya ruwa da addini al'umma su kan magance shi amma ai kokarin a rusa malaman addini ko a rusa addini wannan bai zaka matsala ba don mutane sun fi gamsuwa da malaman addini sun fi imani da addini ko shi yake sasu abin da ya dace ko sun
wannan galibi kuma ana ganin kamar ko addini da dan akwai bambancin fahimta akan wani al'amari da ya taso gashi kuma kun hada ku baya ga batun dari kuma har ma da wato sauran addinai misali da kristanci ya kace ganin da irin wannan bambance-bambance za a iya warware waɗannan matsalolin da ake ganin cewa sun dama kuma
mu godiyar Allah ai wannan abin da muke magana akan sa abin da zalunci abu ne na keta abu ne na mugunta babu addini da ke goyon bayan keta ko zalunci ko mugunta babu addini da ke goyon bayan mutum ya daure ya daukar nauyin iyalinsa babu addini da ke goyon bayan dan an baka mace karka dan ne mata hakinta dan haka mun hatsa kan wannan babu mutunci addini babu gangan bangare ko fahimta magana ta gaskiya in ka ga ba wannan ba san zuciya ko kuma sakaci ko kyalewa mutum da ake
to za a irin waɗannan cikin taraka tun da an dade ana yi misali su magance wannan matsalar da ta dade tana damun al'umma
fatan da muke shine tun an yi hadu gura tsakanin jami'a ne bincike da kungiyoyi masu kira kan gyaran da kuma al'umma jagorori da shugabannin addini to su fito da matakai wanda shine dama taruwar da aka yi a nan gurin a duba wani abubuwan a dau matakai na aiki wanda za a fara daga yau zuwa gobe zuwa jibi a fara ɗaukar mataki a kansu
ya za ku yi da kamar wanke kwakwalen wasu daga cikin mata da wasu ke ganin ana yi misali da fahimta irin ta kasashen yamma cewa batun yancin nan shi yake bayuwa ma ga maganar wannan zalunce-zalunce
da a ce wannan ne maganin matsalar abu ai da ba a samu matsala a kasashen turai ba yanzu in ka je America in ka je Europe in ka je duk kasashen duniya da suke nan kowane yanki ana kuma wannan matsalolin bambancin da ake samu wanda ake a wani yankin da bane yin wanki amma dukkan matsalar karan da haka shi ya nuna ba maganar ko wayewa ko yanci bane ba magana ce ta wani magana ce ta shi dan adam aka kyale shi zai abin da ya gada wani zalunci in aka sa shi a gaba aka yi masa seti ko kuma aka tsoratar da shi da hukuma da doka zai gyara ya dini dan haka magana ce ta mu haɗu gaba ɗaya mu gyara ba magana kuma ana nuna yatsa ga wani da wani ba in ba haka ba za a samu gyaran ba
na fahimtar malam dangane da ganin cewa akwai bambancin fahimtar wato zalunci ko yanci tsakanin mata ta misali yankin nahiyar Afirka da kuma yadda su turai suka dauke yankin nahiyar turai suka dauke
shi wannan daga cikin abin da dama yake bukatar a zauna a tattauna a kansa mu dau matsaya a da take bance mu abin da ke customization mu dau matsaya da ta dace da mu al'ummar mu misali yanzu duk wanda yake a yankin Afirka ya rayu ko yayi ko da yiba ko da suka gaba ya san cewa al'adar mu ce wasu abubuwan da a wurin ba a ganin su misali yanzu auren mu take da daya abu ne daga musulmi da kirista da nebotar gunki a Afirka ya tashi ya gan shi ana a cikin garin su kuma yana ganin sa ba komai bane sai dai yayi koki amma an ka koma turai kuma ba haka yake ba haka ne misali yanzu ka dauki wata dabi'a misali wanda ba lalle a ce ta yi wannan ba amma misali al'adar mu ba lalle ba an saba a yi tsawo a yi hu mutum yayi laifi
amma akwai al'umma da ba sa ganin haka dan haka mu zauna mu duba inda muke mu duba abin da ya kibance mu mu duba kuma za mu taimake junan mu musamman kan kuma su a cikin yankin fa ba magana uwa ko uwa ko ɗan uwa ko danki mu ba anan Afirka duk inda mutum yake ina san ya san mahaifinsa ya san kakansa ya san jikansa ya san ɗan uwansa kuma akwai tallafi ne da muke da juna wanda yake sawa kake da dama ka ba ka mutum tsawa ka sashi yayi ko ka hana shi a can kuwa uwa da uba ba lalle suke sa ɗansu ko su hana shi ba kaga yanayin da za su tafi a kansa wanda babu iyawa da uwa babu family babu aure ba ɗaya yake da mu da muke da aure da iyaye da kakanni da dangi da ƴan uwa da kuma kowa kana jina da haƙƙi a kanka ko ya taimaka maka
ko da muke da
saurare har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe.
A makalar da ta gabata, Professor Aisha Abdul Ismail, tsohuwar Director Cibiyar Nazarin Jinsuna ta Jami'ar Bayero, ta lalata cewa dole a maida hankali wajen rubuce-rubuce da ke fayyace bambancin al'adun mutane da addinansu, musamman la'akari da yadda wasu mutane ke yi wa addini da al'ada kuɗin goro a duk lokacin da wasu a cikin al'umma suka aikata baɗala. Ga ƙarin bayanin da ta yi wa Mahmud.
Yawa afon prof mai dan kuma baya takardar ki a takaiciya dinkule ne ta kunsa kuma wannan sako take da shi
to alhamdulillah takarda ta abinda ta kunsa shine ne shin fada akan al'adun zamantakewa wanda suke sune suke kusan duk wanda yake cikin al'umma akwai kowace al'umma tana da al'adunta wasu al'adu ne wasu addini ne abinda addini ya faɗa wasu kuma al'adu ne amma an haɗa su an gwamusa su saboda haka ya zama ana cewa ko dukkan sai a haɗa su a ce addini ne ko kuma a ce al'ada ce da kuma yanda waɗannan suke da suke da tasiri a kan cin zarafin mata da ƙananan yara.
To idan haka ne misali tun da ana magana mata da ana magana ƙananan yara kuma kamar yanzu zancen ya zama ruwan dare misali wanne ne ya bayi ga wani misali cewa tun da yanzu mazan ma an ce ana ci musu zari
idan za ka ce wanne ne ya fi wani cin zarafin mata ya fi yawa da ƙananan yara mata amma shi ma wannan da ake ganin kamar baya faruwa ya fara yin yawa saboda haka ya kamata mu kalli iyayenmu shugabannin addini da shugabannin masarauta ya kamata su kalli wannan zo a haɗu a yi gangami yadda za a yi ƙoƙarin canza sannan kuma a cikin magana da nai bayan na nuna menene na su waɗannan al'adun na al'umma da kuma na wanda ake yi musu kuɗin goro tare da addini ya kamata su shugabannin addini su warware su yi magana saboda duk littafin da ka karanta duk maganar da mutane za su yi mutanenmu na yamma koyaushe maganar da za su yi addini yake ake bayan goyon bayan cin zarafin addini zai goyon bayan cin zarafin addini sai su dauko wasu abubuwa kamar harkar kaciyar mata kamar harkar aure da wuri kamar harkar ana cewa akwai cin zarafi a cikin auratayya akwai
wata gila rabon gado
ba mu shigo da wannan to wayannan duka su ne abubuwan da ake kawowa a ce addini ya goyi baya addini bai taɓa goyon bayan addinin Islam wanda shi na sani goyon bayan wayannan abubuwan ba amma su malaman da aka tara nan gurin da musulunci da kristiyaniti ya kamata su zauna a ɗi ƙarara kuma a ɗauka a rubuce kuma ya zama cikin rufon cewa addinin Islam da shirkinsa addinin kristiyaniti bai goyi bayan wayannan abubuwan yanda kenan an canza yanda zancen yake an nuna an fito da shi karara a jini da goyi bayan
kama yawanci lokacin da aka irin waɗannan abubuwan suka faru wanda ake zargin cewa ko addini ne abin da aka yi din misali galibi zaki ga shugabannin addinai a matakai daban-daban sukan fitowa kungiyoyin addini ma sukan fitowa su ce abin da ya faru ba addini ko ba koro addini
kware da
ba fadin wannan ya wadatar ko kuma ana sanin misali cewa an samu fahimtuwa
abin da nake nufi idan yanzu za ka ɗauki littafi ɗari ko makalu ɗari ko dubu za ka samu mafi akasari suna nuna haka to kaga akwai aiki sannan kuma su suke tare da al'umma kafin doka ce aiki maganar da malami ko mai sarauta ce da kuma sai ya fita tasiri sannan kuma kafin mutane su tafi gurin kotu sai sun fito a gurin saboda haka gyaran da kuma canza da gyara tunanin da kuma canza faɗan da nuna cewa wannan abin da ake faɗa ba daidai ba ne ana ɗorawa addini rigar da ba ta
farfisa ba anan ba kwa ganin watakila kamar wayar da kan ya fi ga su waɗanda suke da waccan fahimta kamar turawan yamma da makamantansu da suke ganin cewa in kaza ya faru kama a masa a bashi riga ko kala ta addini misali
su ya kamata a wayar
su ya kamata watakila wani zai ce
a rubutun za a wayar musu da kai ko ba haka ba in sun tashi za su zo su same ka ko za su same ni ko za su samu malaman da suke cikin nan rubuce-rubuce za su ɗauka su duba kuma da shi lafiya
da haka kamar makalar ki tana ƙarfafa gwiwar a dinga rubuce-rubuce ta waɗannan fuskoki kenan misali
a dinga yin rubuce-rubuce wanda zai nuna menene abin yaya matsayar addini
ne matsayin al'ada
ne matsayin kuma ina kuma al'ada take wa'anne al'adu ne da suke dama su addini ne ma ya zauna ya wanzar da su saboda haka babu zancen canji a nan gurin sai dai a tsara jaddada su wa'anne kuma al'adu ne wanda suke shigo da su aka yi kuma aka yi musu rigar addini to wa'anne ya kamata a aike
Shankara wani, don kai bijin mai, na ce da ku yana sanya mazafarin ciki.
adalla masu sauraye kada ku manta da sanarwar da muka fitar a makon da ya gabata gabanin watan October da majalisar ɗinkin duniya ta ware a matsayin watan wayar da kai akan cutar sankaran mama zamu yi an sauye sauye da shirye-shiryen mu domin dada mayar da hankali akan al'amuran da suka shafi mata
daga mako mai zuwa wato 27 ga watan Satumba zamu fara tattaunawa akan al'amuran mata zalla a kowace ranar talata sai kuma ranar laraba zamu yi magana akan ilimi da fasaha da siyasa da kuma shugabanci na gari
dan haka muna kira ga ƴan uwan mu mata da su kira domin wannan shirin naku ne
yanzu kuma sai shirin mu na kwalama
bayo Allah duwo
Ni sauraro bakan mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Yau ma muna tare ne da Hajiya Halima Muhammad Mahmud wacce take gabatar mana da shirin girke-girke kala-kala a cikin wannan zauren namu irin na zamani. Yau muna tare da ke zaki mana kin ce wani abin shan ne shi ma aka samawa mi sauraro. Mi zamu yi
to mi sauraro assalamu alaikum. Yau zamu yi fruit and yogurt ne. Fruit and yogurt kuma uwar gida tana buƙatar dan kwanan ta mai dan fadi. Da za ta yanyanka a ciki sai kuma uwar gida tana buƙatar kayan itace har wayo kayan itace da ya kunshi shi ma wannan ya danganci abin da ake da shi a wannan lokacin
wanda yake a lokacin ake yayin su
ake yayin su
don ba ko da akwai yayin ko lokacin mangwara ne da lemu
yawa wani lokacin wani abin babu
eh ko babu gwanda wani lokaci zan ga ya kare
shi kan ma shi ya fi wahalan samu eh muna da dan matsalan shi a arewa don haka idan ka tashi to a wannan lokacin sai ka nemi abubuwan da yake akwai kamar kin ga su gwanda inibi abarba ayaba
tufa
lemu tufa
ayaba
akwai pear
pear
wannan mai kama da gwaiba
wannan avocado din nan da ake cin shi
a aban da shi to shi wannan yana kama da gwaiba ne
to
wanda in ji kai
mai ran kore
din nan yana da dan tsauta da sama
ta sama
ta kasa kamar gwaiba yana nan ne ke to shi ga shi ma duk in yana
akwai shi
a lokacin sai uwar gida ta nema shi yasa an ce mata duka kowanne zaka nema ka yanyanka shi kaman gidan suka
to
duk idan uwar gida ta yanyanka su sai ta nemi kwakwa
to
shi ma idan uwar gida tana so da bayan shi babu matsala in ta fasa kwakwa sai ta yanyanka shi shi ma ko ta sa abu ta kankare sai ta hada da shi idan kuma ba ta so sai ta kankara bayan sai ta yanka far
ya zama fari ne
zalla ya zama fari zalla to idan uwar gida ta gama yankawa sai ta zuba a cikin roban nan da nace miki uwar gida za ta nema sai ta zuba idan ta zuba sai ta dauko shi ainihin yogurt kenan sai uwar gida sai ta zuba yogurt a ciki
sai ta tsiyaye yogurt
sai ta tsiyaye yogurt a ciki yogurt din dai ya rufe shi ainihin kayan
kayan da aka hada a cikin wannan
kayan itatuwa da kayan
kwano
banan roban ta kuma acrylic wanda
wato wani bowl da kuke ci
a turanci yawwa ana ta akwai shi ma ko salad bowl din to tunda ana iya duk shi ma salad din ne sai ki zuba sai ki dauko shi ainihin yogurt dinki sai uwar gida ta juye yogurt din nan a ciki ta dan motsa shi sai ta sa shi a fridge ya ci gaba da sanyi idan kuma a lokacin za a sha tunda dama kila shi kayan itatuwan nata mai sanyi ne sai dai kawai ta zuba ta nika a sha kowa ta zuzzuba mishi a dan kananan
har an gama
aye
an kuma tun da zai kayatar ga yawar kana kallo amma ba kana so zaka sha shi ba kayan marmari kana kallo suka ta tsalle tsalle kuma an yanka shi iya yanda zai shiga baki babu wani matsala sannan kuma za a ta ruba ki da shi za a yi buɗe baki da shi za a sha a kowane lokaci kila da rana ko da dare ba ya da wani lokaci
ko da wannan
kuma ga karin lafiya da gani za a samu abun amfani a jiki
caji
ya mun gode
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6-55.
Na ga kiran farko nan daga jihar Bauchi. Assalamu alaikum.
Alaikum assalam. Barka da warhaka. Eh,
sunana Ayuba Garba Imam daga jihar Bauchi.
To Mallam Ayuba muna jin ka.
To lallai cin zarafi kan mummuna abu ne kuma yana da kyau da hukumomi da kungiyoyi da kowa su shigo yanda za a dakile wannan abu a kawar da shi. Daga karshe muna muku fata alkhairi akwai masu sauraron ku guda biyu. Akwai Mallam Aliyu Alkaleri da kuma Garba Baba Walin Madaki sun ce amiƙa muku gaisuwa suna tare da ku dari bisa dari. Nagode mai magana Ayuba Garba Imam kafin Madaki a jihar Bauchi.
To muna godiya kwarai da gaskiya yanzu kuma ga kira daga jihar Niger.
Assalamu alaikum warahmatullahi.
Alaikum assalam warahmatullahi barka da warhaka.
Suna tare da Ibrahim mai wanke mu da a garin mai gode a Kimba.
To Mallam Ibrahim muna jin ka.
Sai dai da yake dai don ya kici liya ban san akwai abin da kuke tattauna akai ba yau.
Wato mun ci gaba da maudu'in makon da ya gabata inda muka tattauna akan cin zarafin mata musamman ma ƴaƴa mata.
To gaskiya alhamdulillah maganar cin zarafin ƴaƴa mata abu ne mara kyau wanda yake dukkan wani wanda yake tunanin zai haifa abin da ya kamata ya mutu ya rika kiyayewa kenan shi ma kar ya zo haifa a cin zarafin tashi rayuwar shi ta baci kaga abin bai yi ba. Saboda haka muna kira ga dukkan wani wanda yake cin zarafin musamman ya mace ya tuna abinda ya za a yi shi kuma abinda ne wanda Allah zai musu sakamako a kai. Saboda haka muna fatan a kiyaye akan haka. Ibrahim wankin hula a garin mai gode a Kimba.
To mun gode yanzu kuma ga jihar Kaduna.
To Hajiya barka da lasariya.
Barka da warhaka.
Sunana Murtala na kiran ku daga garin Gasar a Kaduna a tarayyar Najeriya.
To Mallam Murtala daga Gasa muna jin ka.
To Hajiya to kullun dai mukan kara jan hankali su maza mukan kara gaya musu lalle mata suna da yanci ko matakka ne tana da yanci in ma yakka ne kada kai kai a fita suna da yanci da ya kamata ka kiyaye mata ko a waje za a taba mata yancin nan ka kare mata. Su kuma mata muna kiran su san cewa babu wani addini a duniya ma da ya kare mutunci kamar addini na Islama. Da za su iya koyon addinin Islama to za su ga mutuncinsu a wannan zamani ko da suke ci a duniya ba za a iya keta musu haddi ba. Kuma da haka muke bai wa mata shawara da cewa ga dai siyasa ta kusa. To lallai kar ki yadda suna da yancin zaba abin da suke so kan mazajensu ko in aiki suke a ma'aikata ce sai kun yi wani kaza. Suna da yancin zabe abin da suke so Ubangiji Allah ya sa ya zabe lafiya. Mun gode.
To mun gode Mallam Murtala. Har yanzu dai daga jihar Kaduna ga wani kira na shigowa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam.
Sunana Alhaji Musa Garo ne radio da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa muna jin ka.
To alhamdulillah dangane da wannan maudu'i na rana ita babu shakka kun so ta rubuta dawo mana da shi domin a tattauna. Kuma dama muna dan korafin akan ya kamata a ci ana dan sakan mana dan koda minti 10 ne saboda al'umma suna ta kuka korafin akan cewa ya kamata a ci ana ba su dama suna dan fadan ra'ayin bakin su.
To
muna godiya kwarai da gaske da wannan abu da kuka yi mana. To yawa dangane da abin da ake maganar cin zarafin mata babu shakka gaskiya al'amari ni kaina a yanzu a ce ina daya wayan aurar da ita har wani ya ci zarafin ta ko kuma a ce baka ga wani mutum yana dukan matar shi to wallahi ni dai ko ni ne zan ma raba wannan auren saboda ni ba zan taba yadda da a ce ka zauna a ce mace ai mata mutane ne wanda suke abin ka tausaya musu ne idan ya kasance kuma aka ce har zaka zo ka ci zarafin su ka ta mutuncin su ka ta amanar su za ana ganin abu bai yi kyau ba to kar ga irin wannan ba abu ne mai kyau ba duk mutumin da ya tabbatar da cewa mutum ne na kirki ai ba zai ce a yau zai zarafin matar shi kai ko ma ba matar ka ba sai a ce yau ka ga mace a titi ka ci zarafin ta ina ganin wannan ba karamin tabiya bane da lalacewa ya kamata a ce mutane ayi kokari a kiyaye idan aka kiyaye za a gudu tare a tsira tare karshen ne mutu fatan alkari Allah iya bar da iyawarsa Alhaji Musa Garo a tashi lafiya nan gode
mun gode Alhaji Musa jama'a masu saurare da wayan Alhaji Musa muka kawo karshen daukan wayoyin ku dan haka anan ne zamu daka aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta ci na gabatarwa Zaha Aminu Fage da Julie Levis Gresham da ta bada umarni da kuma injiniyan mu na yau ni ce taku Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC take sallama da ku a kasance lafiya.
Yo, yara, look at that, I got a super name, but that's the best.